قلبي وفؤادي هام بك يا هادي.
قلبي وفؤادي هام بك يا هادي.
زادي وزوادي هدي محمد نبينا.
محمد نبينا
من عمر ساحاته بالذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam a cikin garin Kaduna. Mun haɗu da mu tunatar da kanmu a kan wannan mawdu'i da mai gabatarwa ya faɗa, shi ne abubuwan da ya kamata mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikinsu a wata Ramadan. Waɗannan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne, sai dai kasancewa wata Ramadan na fuskantarmu akwai buƙatar mu tunatar da juna a kan abin da ya shafi wato hukunce-hukunce na wata Ramadan ko kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake a cikin wata Ramadan. Wannan watan ba ɓoye yake ba, mun sani cewa wata ne mai albarka, wata ne mai daraja, ban ma babu wani wata a cikin watanni wanda ya kashi daraja. Wata ne na alkhairi, wata ne wanda kowane musulmi yana murnan ya ga ya shige shi, kuma kowane musulmi ne shiga ya san cewa yana cikin wani wata na musamman ba daidai yake da sauran watanni ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalan wannan wata, kuma ya yi ayyuka da yawa a ciki, ya yi umarni da yin ayyuka cikin wannan wata na alkhairi domin su zama sababin tsiran magobin ya. Koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan ayyukansa shi ne dungurungun din addinin musulunci gaba ɗaya. Ba wata Ramadan kawai ba, a kowane wata wajibi ne mu kasance muna masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman a cikin wata Ramadan. Bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce addinin gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Koyi mai kyawa ya tabbata mana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wanda yake tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yake tsammanin kyakkyawan sakamako ranar alkiyama, kuma yake tuna Allah ta'ala da yawa ko yake ambaton sa da yawa. Dukkan mai son ya gama da duniya lafiya ya samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama, to zai koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zai addininsa ba sai a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai wuce gabansa ba. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, ya kwadan da kai imani kada ku wuce gaban Allah da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ku yi addinin ku a ra'in kanku, kar ku tsara wa kanku abinda Allah da manzonsa ba su tsara ba, ba su zo da shi. Duk abin da ba a kan sunnan manzala ta kuma yake ba, sunansa ɓata ne in dai an danganta shi da addini. Shi yasa Imam Mahdi yake cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru umuri muhdathatun bada'i, mafi alkhairin addinin musulunci shi ne abin da ya zama sunna, mafi sharrin al'amura su ne bidiyoyi. Wato babu alkhairi a addini sai in ya zama sunna ne. Bid'a duk inda ta shiga to sharri ne. Koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa su ne sunnansa. Duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba ka ajiye shi, idan ya zo da shi kuma ya yi shi yadda ya yi shi haka za ka yi, shi ne ka koyi da sunnansa. Imam Ahmad yana cewa dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'ma al-madiyyatu lil fatal atharu la tarqabanna 'anil hadith wa ahlihi far-ra'yu laylun wal hadith naharu wa la rubbama jahila al-fata athara al-huda wash-shamsu baghidatu laha anwar. Addini manzala ta sama tun gurungun ya ginu akan hadisan sa akan sunnan, kada kai kyaman hadisan manzala ta sallam, kada kai kyaman ahli sunna, kabi alqur'ani kabi sunnan manzala ta kuma ka soma su bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ra'ayi duhu ne shi kuma hadisi yini, ko shakka babu in ka tafi a cikin duhu bata za ka yi, za ka ratsa hanya, za ka fada cikin rami ko kai karo da itace ko wani kwatami. Amma idan ka tafi da rana to za ka gane inda kake tafiya, hanyar da ka ɗauka za ta kai ka inda ake buƙatar ka je, inda kake buƙatar ka je. Yace da yawa mutum yakan ɓata da ranar ma alhalin rana ta riga ta fito ga haske kuma sai ya ɓata. Wato da yawa za ka ga ana ƙoƙari wajen bayyanar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyukansa da maganganunsa da abubuwan da ya tabbatar, amma sai ka ga wani kuma wani abu daban yake ɗauka ba wannan ba, saboda sai Ubangiji ta'ala ya maka gamon katar kafin ka tsaya a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata Ramadan, wata gafaran zunubai, wata rahmar Allah, wata ibada, wata mai daraja, yana da muhimmanci sai da ma sauran wani. Wannan wata ne na ayyukan alkhairi, mausimul khairat. Za ka ga irin yadda ake ibada a watan Ramadan, to ya sha bamban da sauran watanni. Yadda ake barin sabon Allah a watan Ramadan, za ka ga ya fi na sauran watanni. Mutumin da baya sallah ma sai ka ga yana sallah a Ramadan, wanda baya azumi ka ga yana yi. Mutumin da yake sabon Allah ka ga yana kokarin nisanta saboda albarkan wata, cewa wata ne ta alkhairi, wata ne na masu ayyukan alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Ramadan ya shigo, yunadi munadi ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alshari aqsil, wata ruwa addu me kira me shele yana shirya ne neman alkhairi ka zo ga watan alkhairi, ya mai neman shari ka juya ka takaita ka juya baya, wannan ba watan ka bane. Kuma yadda walillahi utaqa'u fi kulli laylatin, Allah ta'ala yana yanta bayinsa a wannan watan a kowane dare. Akwai waɗanda kafin Ramadana sun cancanci in sun mutu su shiga wutar jahannama, amma a zakatin watan Ramadan da ibadan da suke yi da dagewa da suke yi, sai Ubangiji subhanahu wataala yake yanta su daga wuta su zama ‘yan aljanna. Yasa duk mutumin da bai yi kokari ya shiga cikin waɗanda aka yanta ba, to ya yi babban asara. Kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce, manzo Allah ya san cewa an je mai hancin mutumin da aka ambace ni bai yi salati ba, an je mai hancin mutumin da ya rayu da iyayensa bai kyautata masa ta yadda zai shiga aljanna albarkacin hidiman da ya mutu ba, an je mai hancin mutumin da watan Ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta masa ba, to bai yi ayyukan da za a gafarta masa ba. So duk mutumin da kaga yana wasa da ibada a cikin wannan watan, to alaman mai asara ne tabibbe ne, domin in bai yi ba a wannan watan to a wani watan zai yi, ba zai iya yi a sauran watanni ba. Saboda haka wata ne na alkhairi, ka fuskance shi da kyakkyawan niyya, ka fuskance shi da niyyan ayyuka na alkhairi wanda za ka yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa. Dukkan mutumin kirki bawan Allah yana fatan Allah ta'ala ya sa shi ya kaddara masa ya kai wata Ramadan, kuma ya sanya cikin bayin Allah da suke ayyuka na alkhairi a wata Ramadan. Amma magabata addu'a suke yi tun kafin watan da watanni, suna roƙon Allah subhanahu wataala ya rizkar da su wannan wata na Ramadan. Bayan Ramadan kuma suna roƙon Allah ta'ala ya karɓa musu ayyukan da suka yi a wata Ramadan. Daga cikin abubuwan da za mu koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Ramadan shine girmama wannan watan, bayyana darajansa, bayyana girmansa da darajansa. Wata ne wanda yake Allah ta'ala yake bance shi da abubuwa masu yawa. Alƙur'ani shi ne kundi na wannan addini na Musulunci. Duk wata shari'a muna nema daga Alƙur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce hudan lil muttaqin, shari'a ne ga masu tsoron Allah. Kuma dukkan wanda ya bar Alƙur'ani to ba shari'a yake nema ba. Saboda haka, saboda darajar watan Ramadan, Ubangiji ta'ala sai yake banci watan da sauko da Alƙur'ani. Yace shahr Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, watan Ramadan shine watan da aka saukar da Alqur'ani a cikin sa. Kuma akwai shari'a a cikin Alqur'ani, akwai hujjoji, akwai rarrabe ƙarya da gaskiya. Idan baka bi Alqur'ani ba to ka bata. A cikin Alqur'ani watan Ramadan aka saukar da Alqur'ani, kitabullahi afdalu kulli ilmin به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبدي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به علوم بتاتا ألا شيني بهين إلي شيكي عزيكو نجاهلتي دنبتا كما هنا نيمان كاري إجمينا القرآن بابا تنجاب wannan saukowan alqur'ani a watan ramadan daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza da kuma fara wahayi da aka yi wa manzon Allah ta sama a cikin watan ramadan wannan yana maka girma wannan wata sai sa manzon Allah ta sama yake girma ma wannan sannan aka keɓanci azumi a cikin sa wanda rukuni ne na addinin musulunci an gina musulunci akan rukunai guda biyar tauhidi sallah zakka azumi aikin hajji ana yin azumi a cikin watan ramadan faman shahida minkum ash-shahra falyasum bangiri ta'ala ce duk wanda ya halarci watan ramadan ya azumi duk wanda yake nan mazaunin gida yana baligi mai hankali wajibi ya azumi watan ramadan wanda wannan azumi yake ƙara tsoron Allah yake koya mutum haƙuri da juriya wajen ibada da ikhlas yasa Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول ان لك ايماني من وجب سامك واذني كما ان لك وجب ساوى ان تسوى قباتي قدومين تزوى ما تصورون الله اذني ينا قرى متن صورون الله ينا قرى متن اخلاسي ذاك انا كان كتن ابنجي كان كان كشان رواه ka hana kanka fitar da sha'awanka ta halal ba za ka sadu da iyalinka ba tun daga tsohuwa alfijir har zuwa faduwar rana kuma ka yi ne don Allah wanda za ka iya ɓuya ka yi abin wani bai sani ba amma saboda ka yi don Allah ne saboda tsoron Allah ba za ka ha'inci Allah ta'ala a cikin wannan aikin ba shi ya sa manzo Allah ta sama ya ce azumi yana ceto ranar alƙiyama da alƙur'ani da azumi suna ceton masu yin su ranar alƙiyama qur'ani zai ce rabbi manatuhu an-nawma bil-layli fashaffini fi ya allah na hana shi yin wato bacci da daddare yana ta karanta ni ka bani ceton sa shi kuma azumi zai ce rabbi manatuhu at-ta'ama wash-sharaba wash-shahawat bin-nahari fashaffini fi ya allah na hana shi cin abinci da shan wani abu da fitar da sha'awansa da rana Allah ka bani cetonsa ko shaffa ani sai a ba su ceto Qur'ani ya ceci mai karanta shi azumi ya ceci mai yin sa har yin je lahira a karrama shi a ware masa kofansa daban a ce wannan kofan masu azumi ne babur rayyan babin mai ƙoshi da ruwa ba wanda zai shiga ta wannan kofan sai masu azumi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man sama ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah wajahu bidhalika al-yawm an nar saqina kharifa duk wanda ya azumi kwaya dai fi sabilillah ubangiji ta'ala dai nisanta shi daga shiga wutar jahannama tafiyar shekara 70 ko azumi kwaya dai mutum ne kuma ko da na nafila ne ballantana na watan ramadan wanda ya fi na nafila daraja wannan saboda matsayin wannan azumi sannan a cikin watan ramadan Allah ta'ala ya sa wani dare daren lailatul qadr wanda ubangiji ta'ala ya ce lailatul qadr khairu min alf shahr daren lailatul qadr ya fi kirare dubu daraja wanda ba da daren lailatul qadr a ciki idan kai ibada a daren Lailatul Qadri yafi kai ibada a dare dubu wato yafi kai ibadan shekara 83 in ka samu kai ibada a daren Lailatul Qadri yana nan a cikin watan Ramadan a goman ƙarshe kuma a witri na goman ƙarshe to duk wanda ya dage da ibada a cikin watan Ramadan daga farko zuwa ƙarshe tabbas ya samu daren Lailatul Qadri za'a ninka ibadan ta fitar shekara 83 idan ka samu ramadan da sau biyu kana da ibadar shekara 166 to idan ka dage da ibada kenan ba mai kamo ka lada sai wanda ya irin wannan ibadan a irin wannan dare to wannan duk yana nuna mana girman wato ainihin wannan dare din saboda haka wannan dare ko kuma wannan wata mai albarka an bashi dare ne to kadari dare mai albarka. Sannan daga cikin abin da ke nuna girman wannan wata na Ramadana shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa sufidat ash-shadid. Idan wata Ramadana ya shiga, ana bude kofofin aljanna, ana kulle kofofin wuta, ana daure shaytanu kangararrun shaytanu, ana bude kofofin aljanna ma'ana ayyuka na shiga aljanna suna yin yawa a cikin wata Ramadana. Yasa za ta ga wato wanda ma baya yin sai kaga ya gaji a wata Ramadana yana yi, sai kaga masallaci suna cika wurin jami'i da sallan tarawihi da tahajjud, cikan da ba sa yi kafin Ramadan, bayan Ramadanan kuma za ka nemi mutanen ka rasa a duba masallacin da suke cika a sallan asuba da sallan isha, saboda an bude kofofin aljanna. Ka duba yadda ake ayyuka na alkhairi a cikin watan Ramadan, saboda an bude kofofi na aljanna, kowa aikin aljanna yake. Sannan an kulle kofofi na wuta, shine ana takaita ayyuka na sabon Allah. Duk ayyukan da suke kai mutum wutar jahannama to galibi za ka ga an takaita su a cikin watan Ramadan, kowa koma ga Allah subhanahu wataala. Duk wanda ka ga yana aiki na sabon Allah a cikin watan Ramadan, aikin jin wuta, to wannan tabibbe ne. Sannan kuma an daddaure shaidanu, shaidan dama shi yake zuga ka ka je ka aikata sabon Allah, to an karya masa gaba, an daure shi kangararrun aljani, kangararrun shaidanu wanda suke sa mutum ya saba wa Allah ta'ala, an daure su a wannan wata ne. Saboda haka ba sa iya shagaltar da mu'mine bayin Allah, sai dai idan mutum ya zama shaidanin kansa to kuma shaidan zai tasiri a kansa, wannan daurewar da zai masa amfani ba. Amma idan kana gudun shaidan to an riga an daure shi, me ka guje shi za ka tsere masa. Dan adam shaidan ne yake halaka shi dama, da son zuciyarsa, da mutane waɗanda suke ba na gari ba da kuma duniya. Inni buritu bi arba'in yaminani bin nabi an kautin laha tautiru iblisu wa dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala al-khalati qadim. Sai an jarabe da abubuwa guda hudu, raina ina nafsa la amaratun bi, ina umurtan ka raina, umurtan ka da munanan ayyuka sai ka yaƙi. Sannan da iblis na shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan, shaitan maƙiyin ku ne, ku tanadi makamai na yaƙinsa, ku yaƙi shi har ku ci galba a kansa. Sannan da duniya zai ruɗin mutane, sannan da jama'a waɗanda galibin su ba mutane kirki ba ne, in ka biye musu za su ɓaddaka. To idan wata Ramadan ya zo, ana ɗaure shaitanu, ka aje son zuciyanka a gefe, duniya ka jefar da ita bayan bayan ka, yanzu lahira ka ce ne, ka rabu da duk wasu abokanai ko jama'a waɗanda za su shagaltar da kai gabarin ibada da da'a wa Allah ta'ala a cikin wannan wata. Saboda shaidanun mutane aljani ma an daure su ballantana shaidanun mutane, wayannan dukkanin su halala ne da daraja na wata Ramadan, wanda suke nuna girman watan da yadda manzo Allah ta sama yake girmama watan. Akwai wasu hadisai da sauransu. To abu na farko shine ka san watan mai kima ne, mai girma ne, ka daraja shi, nan ne zai sa kai ayyuka na alkhairi da yawa a ciki, kuma ka nisanci ayyukan sharri. Sannan abu na biyu da za a yi koyi da manzo Allah ta sama a cikin watan Ramadan shine azumin Ramadanin gaba ɗayansa. Abin da ake cewa azumi shine al-imsaku an shahwatayil badani wal farji min dulu'i shamsi min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi bi niyyati ta'abbud ila Allah ta'ala, shine kamewa baki basha babu jima'i tun daga kiwon alfijir har zuwa rana ta fadi da niyyar ibada. manzala ta sun ina azumin ramadana gaba ɗayan sa da zan an ga wata ramadana zai fara ba zai aje ba sai an ga watan shawwal sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yati wa in gumma alaykum fa akmilu li iddati 30 yawma ku yi azumi in an ga wata ku sha in an gani ku sallah in an gani idan aka rufe muku watan ba ku ganshi ba ku cika kwana 30 sannan azumin shine babban ibadan da aka shar'anta a cikin wannan kuma Allah ta'ala ya bawa ibadan adala manzala ta sama yake kullu amal ibn adam lahu inda siyama fa innahu li wa ana adzibi inda siyama qala Allah azza wa jalla inda siyama fa innahu li wa ana adzibi dukkan aikin nan adan nasa ne sai azumi azumi ubangiji ta'ala yake nawa ne kuma ni zan yi sakayya akan ka sauran ayyukan ma nasa ne amma saboda muhimmancin azumi yake nawa ne kamar yadda ake cewa dakin Kaaba Baitullahil Haram dakin Allah ne al-Qur'an duk masallatai ma dakin Allah ne amma ka ware shi don a nuna maka muhimmancin sa a cikin masallatai to haka nan azumi na Allah ne duk aikin dan adam ana ninnin kaladan kullu wa ibn adam yuza'af al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifi illa siyama qala Allah azza wa jalla fa innahu li wa ana adzib duk aikin ada ana nimin kalada in kai za a ninka 10 har zuwa ninki 100 ba gurgurdan imani ka gurgurdan yadda za a ninka maka lada manzo sun ake sai azumi Allah ta'ala yake nawa ne ni zan yi sakayya da shi shi ladan sa bai da iyaka dumbulowa ake ana bayarwa saboda hakurin da ke cikin sa innamal yuqassabuna ajruhum bighayri Ubangiji ta'ala ya ce ya da'u da'amahu wa shahwatahu min ajali yana barin cinsa da shansa da abubuwan sha'awansa da kusantan iyalinsa dunni in ji Ubangiji ta'ala ce sai Allah ta'ala zai bashi wannan falalan zai dumbula ladan ya dinga bashi babu iyaka kaga cin ibada yana da wuya ka samu mai ladan azumi sannan maza su ake ne sa'imi farhatani yafrahuhuma farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda za su same shi ko zai same su farin ciki na farko a nan duniya lokacin da yake buɗe baki kawo ne baka ciwa baka sha ba da magariba ta doso sai ka kama kuɗaɗen wasu abubuwa da zarar rana ta faɗi kana ɗan ciye-ciyen nan to za ka ji wani farin ciki ya lulluɓe ka ka kai azumin wannan ranar to akwai farin cikin da ya fi wannan shine lokacin da mai azumi ya haɗu da ubangijinsa Allah ta'ala zai daraja shi ya karrama shi saboda azumin da yake yi za a ware masa kofa ta musamman inda zai shiga aljanna ubangiji subhanahu wata'ala zai masa albishir tun kafin ya bar duniya don manzara sun haike man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi mana lokacin da zai bar duniya Allah zai masa albishir ya nuna masa gidan sa na aljanna wanda ko da ma sharholiyan sa yake yi ba su yake haduwa da Allah ba Allah ba so haduwa da shi saboda haka zai gane kuskuren sa tun kafin ya bar duniya innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دون يطيع كان تاء والله تعالى إجار إيمان صح فبايدا أورم برين دوني بايدا أورم زوا لاهرا بايدا بكي سكر برين دوني ولكن لا تسو قول مسا تدين مسا البشر كي البشر كي الجنة دعا فمخا القوان شينا غنين الجنة كوبا كوبانين to mai azumi aka ce yana da farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangiji sai kenan bai da matsala bai da damuwa zai samu kyakkyawan sakamako wajen Allah ta'ala sannan manzo sun ce wala khaluqu fami sa'imi atayabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumi ya fi kanshi a wurin Allah sama da kanshin almiski babu wani turare a duniya da ya kai shi kanshi a wajen Allah warin bakin mai azumi warin da yake fitowa daga bakin mai azumi saboda yunwa ne ta haifar da warin wannan shi yake nuna a sai ba wai wari ne na dutti ba na rashin wanke baki ba don kar mu sai yin brush yake yin aswaki yace yana neman wani falala a ba wannan ake nufi wannan kazanta ne shi yasa malamin da suka karhanta yin aswaki bayan rana ta yi zawali suka kafa da yi da wannan hadisi aka ce a ba wancan warin ake nufi ba warin haƙora ba wari ne yake fitowa daga uwar hanji daga can ciki saboda zafi na yunwa sai dinga fitowa ko ka wanke bakin ka fes za a ji wannan wari wari ne na tururin ciki shi ko brush ba a tafiyar da shi ai to wannan warin din ya azumi yana da shi to ya fi ƙanshin almiski a wurin Allah ta'ala ƙanshi yake da shi wannan duk daraja ne na wannan ibada ta azumi to kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai wannan ibadan ka gyara ta ka inganta sannan abu na gaba abun koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Ramadan akwai qiyamu Ramadan wato shine sallan dare na Ramadan sallan tarawihi da sallan tahajjud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce man qama Ramadan imanan wa hisaban bukira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa wata Ramadan yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah ta'ala za a gafarta masa zunubansa iyamu Ramadan ya haɗe sallan tarawihi da sallan tahajjud sallan tarawihi ita ce wacce ake yi kafin a yi bacci bayan sallan isha sallan tahajjud kuma wacce ake yi bayan an yi bacci an tashi shi yasa ake ce mata tahajjud saboda ana kore bacci a yi ta kenan ko kai a farkon dare ko a ƙarshe ko kuma kai duka biyu idan kai wannan Allah ta'ala zai gafarta maka kuma za ka samu matsayi da daraja wajen Allah ta'ala in ka dace da dare Laylatul Qadri za a ninka maka ibadan ta zama ta fi ta shekara 83 saboda halalan da Ubangiji ta'ala yi wa wannan watan sannan qiyamu Ramadan wato sallan tarawihi ko sallan tahajjud kai a masallaci yafi akan kai a gida amma sauran nafilu kuma kai su a gida yafi akan kai a masallaci saboda hadisin da manzo Allah sama yake cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallan da tafi a wajen mutum sallan da tafi falala a wajen mutum sallan da zai a gidansa sai dai in tafarilla ne ka je masallaci wato sallan nafila ta gida tafi amma wannan in ba Ramadan ne idan Ramadan ne to kai a masallaci ya fi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya sunnanta jami'in ta masallaci ya fito ranan farko an yi da shi na biyu an yi da shi na uku an yi a na hudu bai fito ba akai ka jira da safe da ya fito da asuba ya ce nayi na san kun taro amma na ki na fito ne don tsoron kar a wajen samu ku ita kuma ba za ku iya dama za su a yara su sai na Umar ya haɗa su a kan limami guda ɗaya aka ci gaba da sallar tarawihi ta biyu ba sai jami'in sai yana da muhimmanci sannan kuma manzala ta suna ke innahu man qama ma al imani hatta yansari kutiba lahu qiyamul layl duk wanda yayi sallan ramadan tare da liman sallan dare na ramadan tare da liman ko tahajjud ko tarawihi har aka gama da shi to za a rubuta masa lada kamar yara ya jirin gabaɗi da sallah to da wannan ne zama na in dai Ramadan ne ka zo sallah a masallaci ya fi akan kai a gida sai a masallaci ya fi saboda za a rubuta maka radan qiyamul layli gabaɗi shi yasa idan ka zo sallan tarawihi ka bari a gama gabaɗi idan liman zai hadda witiri ma ka bari a yi hadda witirin daga baya zai hana kai nafilun ka da daddarewa za ka samu ladan qiyamul layli gaba ɗayan sai dai in ana tarawihi ana tahajjud to sai kai tarawihin ba witiri a tahajjud ɗin ka je kai witiri domin an fi son witirin bayan dukkan nafilun dare gaba ɗaya za ka samu wannan falalan a can wurin tahajjud manzo sun ce ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya ƙarshen sallan ku na dare zama witiri saboda haka sai ka bari a tahajjud in ko iya tarawih ne ka gama tare da liman domin hadisin yana cewa in kun gama tare da liman to ku gama gaba ɗaya sai ka samu ladan qiyamul layl mata kuma su yi a gida shi yafi akan su zo masallaci, sai dai idan ba za su yi a gidan ba. Manzon Allah ya ce la tamna ima Allah masajid Allah, kar ku hana mata zuwa masallaci, amma sai ce wa fi buyutihin khairul lahum, su yi a gidajen su yafi. Har Aisha radiyallahu anha take cewa da manzon Allah ya san abin da mata za su kirkiro na yin addu'o'in da su tafi masallaci da ya hana su. وفي البيوت للنساء أولى وللرجال من يريد النفقة. شنو يجي نافلة أجداء ما تقوم نافلة دفرنا. فأما إذا زمان بذات إيه أجداء ما تناد كسالة إني سكتني بذات إيه يبا. أما إنت لو مثلا ذات تراويه كم ذات إيه تعجل كم أموال وريم ماتا. بعد في تزوج أما مثلا تيني أجي سوى ذكر أي جبابه. أما إنت سنا ذات إيه يجي لي كم ذات تطري أجداء شيء. Dana zuwa su turce mata, ba ko da masallacin Ka'aba ne ko na Madina, sai a gida ya ne. Domin lokacin da wani zuwa yake faɗan an suna zuwa masallacinsa ne da masallacin Ka'aba, ya ce amma su yi a gida ya ne. To, wannan mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan nafi, ko kai kai kaɗe ko kai ajami. Sannan qiyamu Ramadan zancen da ya fi inganci bayi da adadin raka'o'i, ko raka'a nawa za ka yi? Kaga dama ka tsaya kan 11, kaga dama ka yi 21 ko 31 ko 100 ma in za ka iya yi ka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan raka'a 11 saboda yana tsawaita su har ƙafafuwansa su kumbura su fashe, saboda daɗewa da yake yana fi. Idan za ka yi irin wannan nafilun, to ka taƙaita a kan 11, ka yi awa 6 kana tsaye. Ya fi a kan ka yi raka'a 20 a cikin awa ɗaya. Amma yi raka'an ka 11 awa ɗaya ne, wancan ya yi 21 awa 2, to ba za ka kamo shi lada. Don ya yi awa 2 yana sallah, ka kuma ka yi awa ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita a kan 11, ba awa ɗaya kawai yana raka'a 11 ba. Aisha ta ce yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Ina sallah raka'a huɗu, kar ka tambayi tsawonsu da kinsu, dogaye masu tsawo. To in ka iya doguwar ƙira'a za ka iya dogon tsayuwa, ka taƙaita raka'o'in. Ba ka iya ba kuma biyu ka sallah ne, biyu ka sallah ne. Maza su ma ce salatul layli matna matna wa idza khashiya ahadukum suhafan yusalli raka'atan tusiru lahu ma qasala. Sallan dare biyu a sallah ne, biyu a sallah ne. In ka ji tsoron alfijir zai fito, kai raka'a ɗaya ya zama maka wikin. Kaga da ba a wuce raka'a 11, da sai a ce in kai raka'a 10 kai ɗaya ka ƙara da ɗaya, za ka ce in kaga alfijir zai fito, ka ko raka'a 100 ma kai kenan. Cikin magabata akwai mai 100, to shi yasa za ka iya sallan tarawihi kuma ka je kai tahajjud. Tarawihi raka'a 10, tahajjud ma raka'a 10, raka'a 20 in ka ɗa da wisirin ta zama 21, ya halatta. Saboda a buɗe suke, har imamun Nawawi ya kawo sharhin al-Minhaj, sharhin Sahih Muslim, kaza iya ya haƙaito ijma'i, babu saɓani a tsakanin malamai, za ka iya ƙarawa akan raka'a 11 kuma za ka iya rage mu, duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara 11 ko 13 ba, amma shi nasa dogaye ne, ba iri ba iri na kamar yana yin sa su yi tsawo. To saboda haka za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin waɗannan nafilfili, domin neman tsira da neman rahamar Allah ta'ala da neman gafara. Allah ya tashi yanta mutane daga wata zai duba masu ƙoƙari, masu ƙoƙari. Idan zai shiryar zai duba masu ƙoƙari, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subula, masu ƙoƙari su ake shiryarwa. Kana yi tsakaninka da Allah har ka zama bawan Allah mutumin kirki. In da ba ka iya zuwa jam'i ma Ramadan ta koya maka sallan jam'i, in ba ka iya nafila Ramadan ta koya maka, in da ba ka sallan ma Ramadan ta koya maka yin sallah, sai ka ci gaba da yi, ka ci gaba da yi. Abu na uku, mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen karatun Alƙur'ani a cikin watan Ramadan. Ina karanta Alƙur'ani fiye da sauran watanni, saboda watan Ramadan watan Alƙur'ani ne, watan Alƙur'ani. Shi yasa Imam Malik sai jingina karatukansa da tattabansa gaba ɗaya kama karatun Alƙur'ani in Ramadan ne. Imam Shafi'i yana sauka 60 a cikin watan Ramadan. Magabata haka suke su ta karatu. To ai watan Qur'ani ne, so ana son a yi. Shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaika ne yana zuwa masa suna karanta alqur'ani a watan ramadan zofi mudaratan sa daga farkon sa har karshen sa so yana akwai bukatan kai koyaushe ma kai karatun qur'ani bayan ta watan ramadan kuma kowane harafi da yanka karanta za a baka lada goma kamar da yazo a hadisin manzala ta sa من قرأ من كتاب الله حرفا فله حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف دون ذلك أنا تعرف في تلك القرآن لا باش لا بابوه يتي برنت ألف لام ميم حرف في ديبانيا حرف في أكوني إن كتي ألف بوما لام بوما ميم بوما كاكا تلاتين تلك إن كتي الحمد كوي قاعدة لا داهم kace alhamdulillah la da kai saboda ka kowane harafi la da goma to kaga mutum da yake karanta alqur'ani Allah ta'ala ce san adadin yawan ladan balla ta kuma a cikin wata ramana sannan karatun qur'ani yana sa ni tsuwan zuciya ubangiji ta la ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ومن يسنى سامن نتوى دا أمتن الله شو كراتن قرآن شما ذكر الله أمتن الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون القرآن يكي مجموكة فقد القرآن يكا ما كانت ذكر تكرنت على القرآن لا تسامن نتوى لا تسامن قال الإيمان إن كان هذا وصل دامو إيما كان كان كراتو القرآن لا تدين لا في تامك مطلع تسعنشي نزوتيا دبك انتكي بدامو إيما ka karanta alqur'ani sai ka ji ka samu nutsuwa sai ka manta da abubuwa idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tanjumi alhadi ka cikin damuwa da bakin ciki da bacin rai to ka karanta alqur'ani idan ka karanta alqur'ani sai ka kubuta daga damuwa da bacin rai so karatu alqur'ani yana da fa'ida duniya da lahira ba ko yanzu ka jarraba ka gani sai ka ware wasu izuzuna da zaka dinga karantawa kullum ko da safe ko da dare ka ga ikon Allah yana zaka ji canji a zuciyarka da rayuwarka ko da ni wanda karatu alqur'ani zai sa maka banda ladan da kake samu sai kaman ta da dukkan wani duniya gaba daya saboda karatu alqur'ani da kake abu na hudu mu yi koyi da manzala sa sama wajen kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani saboda malaika jiru yana zuwa yana mudarasa da shi yudarisuhul qur'an hadisi abdullahi bin abbas mudarasan nan shine a karanta don a fahimta karatu na fahimta sai bita alqur'ani daga farko har karfe su fahimci ayoyin wani sako ubangiji ta'ala yake son ya isa to kai ma ka karanta alqur'ani karatu na fahimta idan kana fahimta ko kuma ka je inda ake fassara ake yin bayani wuraren tafsiri domin ka gane karatu ka gane sakon da Allah ta'ala ya aika manzala ta sama da shi domin a saukar da alqur'ani don a yi tadabburin sa ne a fahimce shi a wa'azantu da shi kuma a yi aiki da hukunce-hukuncen sa don ya zama tsira gobe kiyama in ba a fahimci ma'anan ba ta za a yi aiki da shi shi sa Allah ta'ala ya zargi kafirai ya ce afala ya tadabbaru na alqur'an am ala qulubin aqfal ba sa fahimtar qur'ani ne ko Allah ya rufe zukatan su ne duk wa'azukan da suke cikin alqur'ani nan ba sa musu tasiri aw ta ayati kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ya tadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab alqur'ani littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka domin al'ummanka su lura da ma'anonin alqur'ani su fahimci alqur'ani kuma masu hankali su wa'azantu da shi to tunda in ka karanta ba ka gane ma'anan kaga sai ka je wajen mai karantawa ya baka ma'anan da yarenka da kai ina akwai buƙatar zuwa wuraren tafsiri cikin azumi akwai buƙatar malamai su dinga tafsiri alhamdulillah ana yi sai dai ka duba wani tafsirin ya kamata ka je wani tafsiri ne zai ƙara maka imani wane ne in ka je kawai za ka yi nishaɗi ne ka tashi ka tafi wani tafsiri ne wani malami ne yake ƙoƙarin ya fassara maka ƙur'anin ya baka ma'anan don ka je ka yi aiki da shi wani kuma yazo zai fita daga Qur'anin gaba ɗaya zai tahiran sa a wasu wurare. Ka zauna a majalisin har ka tashi ka rasa to me ka fahimta, wace aya ka fahimta, wani sako ka fahimta. To sai ka lura da wuraren tafsiri, akwai majalisan da suke ƙara imani in ka je, imanin ka ƙaruwa yake, don imani yana ƙaruwa da Alƙur'ani. Ubangiji ta lace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mu'mini sun yi an ambaci Allah zukatansu suke tsorita, suke ganin kwazinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In an karanta musu Al-Qur'ani sai su ƙara musu imani, nan karanta maka aka fassara maka sai ka ji imanin ka ya ƙaru, abinda ake bukata kenan a wuraren tafsiri. Ayya sa ce Abubakar Mahmud duni Allah ya ji kansa ya raddul azhan. Me ma'anar raddul azhan? Raddul azhan ila ma'ani Qur'an, mai da hankula zuwa ga ma'anonin Al-Qur'ani. Me yasa yake wasu suna shagalta da kissoshi, kissa kissa kissa, sai a manta da ma'anonin Al-Qur'ani? To sai tafsiri mai takaitaccen bayani don a maida kai zuwa ga ma'anan Qur'ani kawai. Akwai abin da ya kai Qur'ani daɗi ne? Babu. To ka je inda ake tafsiri, inda ake fassara maka Al-Qur'ani domin ka fahimta, ka yi aiki da shi, ka samu tsira gobe. Allah ta'ala ya ce mu'mini an karanta musu Al-Qur'ani yana ƙara musu imani, kuma suna dogaro ga Allah, suna tsaye da sallah, suna ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi. Wa'innan su ne mu'minai na haƙiƙa. Allah ya ta'ala musu gafara da kuma arziki mai girma, ita ce aljanna. To wa'innan wuraren dausayin aljanna ne. Manzon Allah ya ce wai ga marartum bi riyadil jannati farta'u, idan kuna wuce dausayi na aljanna ku tsaya ku kiyo. Sai mene ne dausayin aljanna? Ya ce hilaqul dhikr, inda ake zama ana karatu, halƙoƙi na karatu. Saboda haka wuraren da za ka ƙara imani, sabai suna cewa ijlis sa'atan nazgat imanan, zauna awa ɗaya mu ƙara imani, sai su kama tattaunawa da adunansu domin su ƙara imani. To akwai majalisan da in ka je za ka ƙara imani, ka nizimci wurin. Sannan talabijin ɗinka, Sunna TV, Africa TV 3, Manara TV, Wisa TV, tafsirai ne zalla, karatuttuka ne, wanda ba ka tare da shi a gari ɗaya ma, to kana tare da shi a cikin kwalba. Ga talabijin ɗin a gabanka, kana hango shi yana yi kana ji. To sannan ga wayarka ita ma, social media. Ko ka gani live lokacin da ake, ko bayan an yi za ka iya kallo. Duk wannan zai ƙara maka imani, za ka samu darussa da yawa, za ka fahimci Al-Qur'ani. Isa tafsirin da ake a Qur'ani rahama ce ga wannan al'umma, don a fahimci sabon. In ba a fassarawa za a yi a gane, ba za a gane ba. Daga cikin abubuwan da za mu yi koyi da manzala sama a cikin watan Ramadana akwai kyauta, yin alheri, bayarwa, taimakon masu rauni, taimakawa bayin Allah, sadaka, zakka, zumunci. Manzo Allah ya sa dama mai alheri ne, duk abin da ka zo ka roƙa yana da shi zai baka. Da zaran ka tambaya zai baka, shi bai ɗauki duniya komai ba. Ya roƙi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Yace Allah ka tsare ni daga kafirci da talauci. Kuma ya roƙi wadatan. Allahumma inni as'aluka al-huda was-tuqa wal-afafa wal-ghina. To amma kuma duniyan ba ta tsole masa ido ba. In ka ga bai baka ba to bai da shi ne kawai. Yana kyauta. Wani ya zo ya tambaye shi kyauta, wani mutumin ƙauye, ba ma musulmi bane. Wannan zuwa ya ce ka je bayan dutsen nan wannan kwari akwai dabbobi garke guda kaɗi, ba je kora garken nan gaba ɗaya. Ya tafi garin su kafin ya ƙari sa garin ya fara da'awa, ya musulunta, yana cewa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'di ata amma ya khafu al-faqra. Ya yi mutane na ku musulunta, Muhammadu yana kyauta ba ya tsoron talauci. Ka san mai tsoron talauci bai zai iya bayarwa ba. Yanzu zakka ma kana ga wasu ba sa iya, ka kasa 40 fa ka ba da kashi ɗaya wani ba zai iya. Allah mallaka masa biliyan ɗaya ba zai iya ba da miliyan 25 ba. Gani yake kudin da su ƙare. In ga tsoron talauci ba za ka yi alheri ba. So kai koyi da manzalar sallallahu alaihi wasallam. To duk da alherin da yake da kyautan da yake yi in ya zo Ramadana kuma sai ninninka. Idan Ramadana ta zo. Abdullahi bin Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة عبد الله بن عباد يكي منزل صلى الله عليه وسلم قوة كوتا با وني مسلم دنغادا ديكي منزل صلى الله عليه وسلم ذاك إيا بعد الزوء أبن ديكي آدم كهري يقاري لي بذاك إيا منزل الله يزيزو أتنبيش يبار يبار wasan su zai ba su hakuri to Allah ya bani da shi wallahi da ina da shi bazan ajiye ba dana ba ku ku je ku dawo sallallahu alaihi wasallam in ka dawo kun akwai sai a baka haka yake har abun hannunsa ya kare har mutanen banza sun zo sun tambaye shi ina ba su ina wa rika sallallahu alaihi wasallam wanda mutanen ma ka ba su kyauta sai ki aradu an yubkhiluni fala yajiduni bakhilan so suke in ban ba su ba su zage ni suke neman rawaci ne ni ko bazan taba yi dace neman rawaci ba sai dauka ya ba su don kar su ce masa marwaci kaga a sai kyauta zaka iya yin sa ma ko don ka kare mutuncin ka a ce maka marwaci don ruwa yana kaskantar da mai yin sa wa inni ra'aytul bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil ina ga ruwa yana kaskantar da masu yin sa sai na daraja kaina ina kyauta don kar a ce neman marwaci kuma amma zasu ma yake lai ka nufi fi qalbi abdin al-iman wal bukhl abu biyu ba ta haduwa a zuciyan bawa imani da ruwa inda ka samu ruwa ba imani akwai imani kuma za a samu kyauta har kyauta ma auni ne to manzo sun azai yadda ake masa marwaci da zai taba yadda ba da zai taba yadda kuma alheri ko a zamanin jahiliya ne da ka wanda ake yabon mutum da shi kyauta inda mutum ne kyauta yanzu ni mai kyauta ya rasu ka gani yadda za a dinga yabonsa komin kiyamun lailin ka komin azumin litinin azumin ɗinka ba za ka samu yabon mai alheri ba a cikin al'umma in ka mutu shi za ka ji ko'ina ga wani a mutumin kirki ne yana taimako bawan Allah ne ya yi kaza za a gane a kan lissafawa kiyamun lailin ka kai kaza kai kasan kana yi da zikirinka da sauran azuminka daidai a cewa da mutumin kirki ne a dubbune ka zama mai alheri ka gani zaka sha yabo kuma wannan yabon sai kai ka aljanna eh da wani wata gawa ta zo ta wuce gaban manzo sai aka yibe ta aka yaba ta wanda ba ta tabbata ma wata gawa ta zo aka kushe aka zaga manzo Allah ya ce wanda ba ta tabbata aka ce to ya kai hukunci daya kuma abin nan bayanai daban-daban yace wa ammal lati fa ammal lati afnaytum alaiha alkhaira faqad wajaba laha aljanna wa ammal lati afnaytum alaiha alshara faqad wajaba laha annar gawan da kuka yi bi alkhairi akan ta na aljanna ta tabbata mata gawan da kuka faɗi sharri akan ta kuma wuta tabbata mata ya wuta ne tabbata mata yace antum shuhada'u lahi fil ardi kuni shaidun Allah a bayan ƙasa to kana mai alheri ka mutu sai ka samu kyakkyawa ne ko malaiku su dinga cewa amin 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 shi da mutumin kirki kan da zai taba yi da Umar wasi ba ko a wani wata ma balle ta na Ramadan ne dai baka da shi in baka da shi kuma sai a maka uzuri fahidi shai ila yuzi wanda ba da shi ba inda za a yi bayar amma in kana da shi ko kaɗan ne ka bayar wace maka ba a ba da kaɗan ne ya ƙoƙarin ka kenan juhdul muqilli idza ataka na'idahu wa muktirun fil ghina fa juhdu siyadi ƙoƙarin mai dan shi baka da shi kaɗan ƙoƙari ka ba da wanda yake da shi ba da yawa ake ne shi da yana da yawa da kana da shi da yawa zaka ba da yawa ba mace ce ta zo ta yi bara ba wajen Aisha ba ta samu komai ba da yayanta biyu sai dibino kwariya Aisha ta ɗauka ta ba da dibino dibino ya haifar da alkhairi matan nan ta tsaga dibino na biyu ta ba wa ɗan kowanne rabi-rabi manzala sun da ya dawo Aisha ta gaya mata ga abin da matan nan ta yi manzala sun yake ma nufi da min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min annar duk wanda aka jarabe shi da yaya mata ya kyautata masa za su yi masa garkuwa da zai shiga wuta ba a wani hadisin miskiniya ta zo da ƴaƴanta biyu ta yi wa Aisha bara ba ta samu komai sai dibino guda uku sai ta ɗauki dibino ukun nan sai ta bata in kai ne kila sai ka rena ka ce ko za a rena maka wa gaya maka la ta tsayar da mai maruki shi ta dauki bino tsaye ta ba su suka ci, ta daukin za ta sa bakin ta yunwa take je suka bi kwano ta tsaga ta ba su baka ci komai ba. Da manzon sama ya dawo ta fada, manzala yake ai wannan aikin da ta yi ya sa Allah ya tabbatar mata da aljanna, ita yar aljanna ce. Kaga kyautatawa fa kenan. Yanzu ba karuwa bane ta shayar da kare ya zama so bin shiganta aljanna, karuwa ba kuma kare ba, karuwa ta gari ce ba ta gari ba ce, kare dabba ce da zaka yi zaka so shi, dabbar banza ne. Amma kuma tunda dai ta yi don Allah, kuma shi ma kare yana da hanta danya wanda yake bukatar ruwa taimako ta yi, da sababin wannan sai aka gafarta mata duk karuwancin da ta yi an yafe mata. To ina ga in ka ciyar da mutum, mutumin kirki ko mutum ma kowane iri ma, wani ya yi wa barawo sadaka, Allah ya ce an karbi sadakan ka bi, aka yi kuma mala'ika, watakila barawon nan dama talauci ne sai daina. So Allah ta'ala ya karbi sadakan ka, ya bawa karuwa yayi nadama, aka aika masa mala'ika ya ce masa an karba, wanda kila ta kame da sababin wannan abun da ka ba ta kila da dama talauci ne yake saka, ya ba mai kudi sadaka, aka ce ya ba mai kudi, Allah ya ce an karba, wanda kila mai kudin nan ya wa'azantu ya ga cewa sai akwai bayin Allah cikin dare suna fitowa suna sadaka, shi ma ya kama yin sadaka. إذ رأى جميلا ولو في غير موضعه ولن يبيع جميل أينما دريا إن الجميل وإبدال الزمان به فليس يحسده إلا الذي زرع. فشوك ميكيو كين ذاك واتو ذاك جربا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره دوان دي باو مي أزمي أبن بوت أباكي وذا أباكي لا جا كمريان ذا أباو مي أزمي كون بذا أريك ومي أزمي لا جا صلى. To akwai bayin Allah da suka fahimci wannan, wasu suna girka abincinsu dinga bayarwa, wasu kuma suna ba da wanda ba a girka ba, ana riba shinkafa, a riba shuga, a riba kuɗi, kowa da buƙatansa. Wani rigan sawa yake buƙata, wani na tafi ne yake nema yana da shinkafa, wani shinkafa ne yake nema, wani shuga, kowa a kowanne suka gane suna yi, suna yin alherin, ana tura gidajen marayu da gidajen talakawan da wanda ba su da gadi domin a samu wannan falalai. Duk wanda ka ba komin arzikin sa in ka ba shi abun buɗe baki sai ka samu lada kamar yadda ya samu. Shi yasa za a ga masallacin Makka da Madina ai janka ake yi, ana jawo ka ne ka zo ka yi buɗe baki daga hanya a waje za a je a tare ka don Allah ka taimaka ka sha ruwa a nan don ka sha ya samu ladan wanda suka gane ainihin logon abun kenan ko. Sun gada tun daga wajen kakanninsu, sun ma akwai wanda suka gane, amma da yawa kan ba su gane ba, musamman yanzu da abinci ya yi tsada, za a buri shinkafan 6,500 ne, yanzu 26,000 ne ko da 7, ko 30 ne ma, to 30,000 sai sun aka janye da yawa. To kai man daidai gurgudo, ai ba sai ka yi tireda ɗaya ba, ko buhu 100 kai dai mutane 100 za su samu. Sai kai daidai gurgudo ko kwano ka a'auna, wasu kuma suna da shi da za su yi da yawan, amma ina wannan wani abu ne wanda kake ajiye shi wanda za ka same shi ranar alƙiyama. Manzon sun haifi a cewa ya ƙulu ibnu adam wa mali mali wa hal min malihi illa ma akala fa abna aw labisa fa abna aw tasaddaqa fa abqa. Dan adam yana cewa dukiyata dukiyata, ina da kaza, na samu kaza, na tara kaza, na ita hawa ma yace dukiyanka ai abinda ka ce kare shi ne dukiyanka, ko rigan da ka sa sai ainihin tabbata tsufa, ko kuma sadakan da kai ladan su yake wanzuwa har ranar kiyama za ka je ka samu, wannan shine kawai dukiyanka. Yace wa masuwa zalika fa anta zahibun wa tariku linnas, duk abinda ba wannan ba za ka tafi kabarwa mutane ne shi maza da kabarwa. to a sai abinda kai sadakan nan shine zaka je ka samu duk abincin da kake ba zaka same shi a lahira ba duka abun nan rigan da kasa ba zaka same shi a lahira ba amma sadakan da kai zaka samu kuma addu'an ma da bayin Allah da su maka wallahi ya ishe ka albarkar rayuwa dan kadan zaka ba mutum kai kare ina kana ga ba ni abu bane amma shi kuma wani abu ne a wurin dan kwanon shinkafa da zaka ba wani dinga maka addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya albarka sai kaga wannan albarkan tana bin ka a rayuwa ka dau 5000 ka ba wani kai baka dauke ta komai ba amma wallahi shi wani abu ne a wurin ya dinga maka addu'a kenan so idan ka taimaki bayin Allah nan ka taimaki kanka ne ba wai su kawai ka taimakawa don addu'an da za su maka kuma za ka ci albarkacinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahal turzaquna wa tur wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ana taimakon ku ne a azauta ku ba da sawabin masu raunin ku ba ai da sawabin masu raunin da kuke taimakawa shine kuma Allah ta'ala yake taimakon ku yake ba ku nasara yake azurta to mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah an neman sai ke ce ibuni du'afa fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum kuje ku ne wani masu raunin ne taimaka muku domin ana ba ku nasara ne a azurta ku da sababin masu rauni taimakon da kai din sai Allah ya taka maka ninnin ka maka ga addu'an da zai maka kuma addu'an bayin Allah na gari addu'an miskinai to mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba mu zuri yana cewa shahr ramadan shahr qira'atul qur'ani wa idi'amul qur'an yace wata ramadana ai wata ne na karatun alqur'ani da kuma ciyar da miskinai wanda haka ba azumi ne kawai wata ramadana akwai karatun qur'ani akwai kuma ciyar da miskini taimakon waɗanda ba su da shi da ba su sannan abu na shida mu yi koyi da manzara kuma wajen raya dirare ramadana da ibada wajen raya dirare ramadana da ibada musamman goman ƙarshe Aisha radiyallahu anha tace kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr thalithin al-awaqif ahya laylahu wa ayqadha ahlihi wa shadda bi zarahu manzala sallallahu ya kasance idan goman karshe ya shiga na ramadana to yana raya dare ramadana da ibada sannan yana tada iyalansa su ma su tashi su raya dare sannan yana daura furjallensa sai aka yi wannan hadisin a ƙarshen hadisin fassara ne yana daure zaninsa shine furjalle wasu suka ce yana zagi dantse wajen ibada saboda ya kasance yana kokari na ibada kama da yadda yake a sauran watanni wasu ma ne suka ce ah yana kaurace wa iyalinsa ne yake nufi kuma haka ne sai yana shiga itikafi a kofar ƙarshe ya itikafi ba a kusantar iyalinsa wanda su ma yana shiga itikafi shi shiga itikafi ma koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan ka ware wasu kwanaki ka tare a masallaci ba abun da kake sai ibada tsantsa sallah karatun qur'ani zikirin Allah abun da kawai kake yi manzo Allah ya kan yi goman karshe matan zama suna yi sai na raya dare in itikafin bai samu ba ka raya dare da tahajji da karatun qur'ani da ambaton Allah ayyuka a cikin watan ramadana suna da yawa na alkhairi kowanne ka dauka ubangiji ta'ala zai taimake ka kuma zai baka lada kuma ka yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe sai koyi da manzala ta sama abin da ya shafi azumi azumin ka ya zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko ya zama ka yi niyya tun kafin alfijir ya fito ka kwana da niyyan azumi manzala ta sama ya ce man lam yubayyi siyama qabla alfajr fala siyama lahu duk wanda bai kwana da niyyan azumi ba kafin alfijir ya keto to bai da azumi ko dai ya zama tun da daddare ka yi niyya ka kwanta kai bacci ko ka tashi da asuba kai niyya din wato kai sahur kenan da kai sahur shikenan niyya kuma a zuciya ake yin ta kawai ka san gobe zan yi azumi shikenan kai niyya ko kuma baka san zaka yi ba don ba a ga wata ba har ka kwanta amma da asuba ka tashi kuma ka bincika sai ka samu an ga wata to shi kenan ka niyan azumi kenan in dai alfijir bai fito ba azumin ka yayi amma in ka share bakin ka a matsayin ba ga wata ba da ranar sai ka ta an ga wata ayi to sai dai ka kame baki amma baka da wannan azumi haka da zaka kwanta a matsayin gobe sallah ne sai ka ce ba ga wata ba zai azumi shi ma sai dai ka kame to duk wanda bai kwana da niyya ba bai yi koyi da manzon Allah ka sama azumin sa saboda innamal a'malu binniya ayyuka suna tabbata ne da niyya niyyan kuma a zuciya ne kawai ka san za ka yi abu ka kwana da shi ko ka tashi da asuba da niyyan ka kafin azumi ne fito ka niyyan azumi yanzu da ake mace tana da al'ada sai ta kwanta a matsayin al'adanta bai dauke ba sai bayan alfijir ya fito sai ta ga al'adanta ya dauke to ba maganan azumi don ba ta kwana da niyya ba yanzu ba za ta kulla niyyan azumi amma da asuba ana ta da sahur ta tashi sai ta ga ta yi karfi sai ta niyyan azumi ko ba ta yi wanka ba daga baya ta yi wankan ko da ba a fitowa alfijir ne kuma azumi ta yi azumi dai sai an kwana da niyyansa hadisi ne ingantacce hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad sannan koyi da manzara sama na biyu shine wajen bude baki ka gaggauta bude baki menene gaggauta bude baki shine kai bude bakinka kafin kai sallar magariba ba ana nufin ka take cikin ka kafin sallar magariba ba a'a bude baki ko dibino ka fi ko ruwa ka ja kai bude baki dan kila ka take cikin ka kare ta jam'in kuma magariba ne amma dai kada ya zama irin yanda wasu suke yi wai ana bakin masallaci rana na faduwa a kira sallah sai a shiga sallah tun ba a sha ruwa ba to wannan ba kokari bane ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude bakinsa kafin ya shiga sallar magariba ka dan ci wani abu haka masu sauri sai ka je kai sallah in ka dawo ka zauna ka ci abincinka inda kake to manzon Allah ta suma yace la yazalu an-nasu bi khairi ma ajjalu al-fitra mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi matukar sun gaggauta bude baki amma sai kai magariba ko bayan isha kai bude baki a ka kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don rana na faduwa azumin ka ya kare ai ko kai bude baki ko ba kai ba azumi ya kare to me zai hana kai bude bakin ka tabbaka sunna sannan idan za ka yi bude bakin kai da dabino kai da dabino dabino ma'ana son ruda wato wasu dabino ne za ka gansu kamar danyu amma ba danye ba ne masu laushi to haka ake so in baka sama ba kuma kowane dabino in ka rasa kuma ruwa kamar yadda Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa kana sallama yufiru ala ruhubati fa in lam takun fatamaratu fa in lam takun hata haswati min alma manzo kuma yana bude baki da dibino mai laushi idan bai samu irin wannan dibinon ba to sai da tamara suna irin dibinon wannan wannan dibino mai saurin in bai samu ba kuma sai kamfatar ruwa ya shaka shikenan dibino ko ruwa sai ka fara da shi daga ba kuma sai ka tsora duk abin da zaka tsora kar ka fara da ruwan zafi ko ka fara da wani abinci da ba dibino in kana da shi in baka da shi ne ruwa ruwan ma ba wanda aka tafasa ba kuma ruwa mai sanyi wanda ba a girka shi ba ba ruwan shayi ba ruwan sokorodu ba ruwan mineral ba ko juice ba ruwa kawai ordinary ruwa in baka samu ba sai kai amfani da wancan ruwan ko mai zafin ko wani abu amma dai wancan shi ne suna ruwa da ake cewa ruwa kawai to haka ake bukata shi ma wannan koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana son kai sahur yin sahur koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kokari bane ka ce kai ni ba ruwana da sahur ma ni kuma yin sahur ba zan iya azumi ba jarunta mani manzon Allah kuma yana yin sahur kuma ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur akwai albarka a cikin sahur so da haka sai kai kenan manzon Allah yayi kuma ya ce kai sannan me albarkan sahur din shine idan kai sahur zaka fi azumi a nibi yanzu idan da mutum zai makara bai yi sahur ba to tun karfe 11 ko 10 sai dinga tunani wallahi jiya ban yi sahur ba wannan tunanin sai dame shi sai zama kamar yana cikin yunwa sai dinga jin wani dan yunwa da kishirwa shi dan da sai dinga wasa da hankalinsa har rana ta fadi shi ba a nike yake wai bai yi sahur ba to ba sai kai ba sai ka ci koya ne ka sha ruwan ka kaga ba wannan tunanin yanzu babu shi sai ka dinga tunanin kai sahur kana jin karfin jikinka kaga shikenan sai kai azumin ka babu matsala shine albarkan da manzo Allah kuma yake cewa sahu yana da shikenan akwai nishadi a jiki akwai nishadi kwarai da gaske to kai sahu sannan sahur din ana son a jinkirta shi kamar yanda yazo a hadisi la yazalu ummati bi khairin ma ajjalu fitra wa akharu al'umma ta ba su guce ba suna cikin alkhairi matukan sun gaggauta bude baki sun jinkirta sahu so da haka sahur din kar ka yi jiwai tun tun farkon dare ne kamma ba sahur ba sunan ka abincin dare to ya zama asha kafin ka kwanta kai bacci karbe 9:30 ka ci abinci to ba sahur kai ba yawa ka ci abincin dare sahur yana farawa daga in dare rafi ya gangara kaga daga karfe 1 kenan ko sha biyu da rafi karfe 1 nan sahur yake farawa to a hakan ma an fi so ka bar shi can zuwa karfe 2 ko karfe 3 misali in ashiri yana fitowa karfe 5 to irin karfe 4 ne ya kamata kai sahur haka ake bukata kuma kai kanka ma bayan asuban zaka ji cewa lalle sahur kai amma in kai tun farkon dare ko tsakiyar dare ina kafin gari ya waye duk abincin ya riga narki shi ne ake son a yi shi kaga wannan fa dun rahama ce wa al'umma tausiyawa al'umma manzala ne tasuna idan ka jinkinta sahur fa'idan taka ne zaka dade da karfin jikinka har azhar in kai shi ba da wuri ba aka ce kai bude baki da wuri saboda mai dama ka dangala bai ta kai maza maza ka cika dawo nishadin ka kaga duk don kai ake yi kuma sunna ce yin haka din da lada da kuma akwai fa'ida zaka samu fa'idan wannan abu na karshe shine wasiki da tsoron Allah azumi yana kara tsoron Allah ya kamata a cikin azumin ka akwai tsoron Allah manzala ta suma yake man lam yada qawlan suli wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar maganganu na ƙarya ba da shaidar zurba shine ayyuka na sabon Allah to Allah ba bukatan ma ya daina cin abinci ko ya daina shan wani abu Allah ba bukatan abinci abin nan azumin sa idan kana son ka samu azumi mai cikakken lada sai ka kaurace wa sabon Allah sai ka kame bakin ka azumi ba wai kamewa a ciki kawai ba a gaban ka ma su kame shine amfanin azumi manzo sai ce asyamu junna wa idza kana yawmu sawmi ajikum فلا يرفق ولا يتخف فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم أزمي كركواني ديكي حنا متون صابون الله هما زي حنا كشغاوه إذن رانا أزمي ديكو يتسنتي وكذي دينا الفاشا كرا دينا دي وسما دنغانونا بحط أصنا في توادة قباكين ساعة وانا بانا مي أزمي ولي كما كرا دينا حيانيا يي إيهونا يي حيانيا نم ai ibada kake yi tabayyana a jikinka cewa lalle kana yin ibada ba hayaniya manzo sama ce idan wani ya zage ka yana miku zage zage ko ku fada da shi to kai karka ce mar komai ka ce ni azumi nake in a ramadana ne ka ce ni azumi nake yi bazan fada da kai ba kaga shi ma zai tuna ba azumi yake in kuma na nafila ne sai ka gaya wa ranka cewa azumi nake don kar ya shigo sai ka gaya a ranka cewa azumi ma nake sai ka kama hanya ka tafi kar ka zagi kowa kar ka cutar da kowa kar ka yi faɗa da kowa to irin wannan abubuwan dole mai azumi ya ba su balanta na kuma abubuwa wanda suke ƙarara na sabon Allah ne ya wa dole mutum ya kaurace masu domin ya samu albarka a cikin azumi in dai za ka yi azumi irin na manzon Allah ta sunma da duk wata hayaniya za ka aje ta a gefe balanta na sabon Allah don ka samu cikakken lada irin wanda ake samu na masu azumi ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wanda suka shirya wannan ladda Allah ya saka musu da alkhairi musamman ma shi Professor Ahmad Jafar Allah ya saka masa da alkhairi ta bisa wannan gayyata da ya da kira na a wayar Allah ta'ala ya kaddara ta muna fatan kuma dukkan waɗanda suka ke da hannu wajen wannan gayyatan Allah ya saka musu da alkhairi ta bisa masallaci da sauransu da dukkan waɗanda suka taimaka wajen program da muka kai tun daga shiruwa mu har zuwa yanzu ubangiji ta'ala ya saka kwa da alkhairi masu saurawa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya hada mu a cikin aljanna gaba daya Allah ya kai mu wata ramadan wala ba mu albarka da alkhairi da ke cikin wata ramadan Allah ya saka mu daga cikin bayan Allah wanda da za a gafarta a musu rahama azumin shi da kuma kawai shi nan su aljanna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi kareem assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lau ada ing apri hari termasuk sore. Atau terlalu sembilan dan juga utama menjadi malayan masrau malayan sarana.
Kalau yang kita kena bahasa dalam
tapi ia jadi lima tahun.
No.
Sudah kita lalu menjadi enam kenal oleh dari
hari.
No. Ini kita yang juga dari yang orang dia kita siapa sebut itu nama ya oleh itu jika orang kain tak orang ini lebih parah orang terucap. Senajung yang magalang orang yang mana mungkin itu sesuatu pun atau logi nak cari tentu lebih dari awal ke awal yang awal pun Allah yang akan menjadi Rasul untuk menjadi Rasul itu saya tahu wah sunat itu nak itu saya awal wajib sesuatu pun saya sendiri karena ini orang yang dia akan sampai jadi dia akan masuk dalam Rasul untuk menjadi Rasul. Tahun ini supaya anak-anak itu kan masih hidup. Jadi ini sama jadi sebenarnya yang mengenal awal. Jadi ini sama jadinya yang dari sini hukum adanya semua benda sekepala.
Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajani wa zai wa dukkan yau zai aura dama ai zai ka mata hudu aka ce aura ko ai ba wani wa gane ko kon ba ta kulle ba yawa sai aure wancan kuma ya aure wannan sai hada duka guda ki kaga an samu abin nan husna yayi ne to can an ya aure wancan da wanda dama yana son ta ga wannan kuma da suka fara soyayya ya aure ta amma idan abun bai zai hadu ba to sai istikhara ya dubo ne mata alkhairi ya roki Allah subhanahu wataala ya zaba masa mafi alkhairi a cikin su sai aure guda da yaji in kuma ya riga ya karkata gaba daya da fitan din to kaga sai tawakkali ga Allah ya aure wannan din ya roki Allah ta'ala ya sa shi ne ya fi zama alkhairi ita kuma wannan ya baka hakuri watakila ba rigon ta bane idan da rigon da bi auren kuma sai su ko sai a mata addu'a ga Allah ta'ala ya ba ta miji nagari ya ba ta wani miji amma don ya janye daga wannan ya je ya aure wacce ba za a ce wai yayin gari ta ba ai da ma ne ma yake yi ba wai an yi aure bane ko kuma idan ma ba ba shi ba ma mata to kaga yana cire cire yanzu a tambayo aure in an ba shi za a ce lalle ya saba alƙawari to wannan kuma za a duba a gani shi ma domin matsalan shi ne idan ka aure ta hankalin ka kuma yana kan wata wataƙila ba za ka iya mata adalci to kaga akan ayi wannan gara ka je ka aure wannan wanda hankalin ka yake kwanciya ita ma Allah ka mata wanda hankalinka zai kwanta akan ta ina tambaya idan mutum yana cikin sahur sai aka fara kiran sallah yana nufin kiran sallan karshe kenan ba wanda a salati ya fito zaka ci gaba da cin abinci ne ko zaka dakatar to da wani da Allah ya ce wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai al-fajr ya fito shine ma'anar farin zare da bakin zare ya bayyana kamar yadda Allah ya fassara a cikin hadisi a tsari cewa fitowar al-fajr ne ka ci abinci da daddare ka sha har sai al-fajr ya fito in al-fajr ya fito ba magana cin abinci ko sha sannan abu na biyu mazala ta sama yana dakatar da sahur din sa kafin al-fajr ya fito ba ruwaito cewa al-fajr ya fito ya ci gaba da cin abinci ba amma hadisin da wasu ke kafa dalili da shi cewa idan kana sahur sai ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka ci gaba da sahur din ka malamai sun ce kiran sallah na farko ake yi domin a hada hadisin da ayan al-Qur'ani nan da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallan farko ake yi dama na farko kuma zalla riga ya fada yace idza adzana albiladu faqdu washrabu hatta yu'adhdina ibnu maktum fa innahu rajulun a'ma la yu'adhdinu hatta yuqala lahu asbata asbata idan bilal kira sallah ku tukusha dan wa innahu yu'adhdinu billahi yana kira da daddare ne shi bilal kira sallah farko kenan har sai abdullahi ibnu maktum ya kira sallah in ya kira to ku dakatar saboda shi baya kira sai an ce masa alfijr ya fito ina sai kiran sallah na fitowar alfijr yana dakatar da su da waɗannan hadisan da na faɗa da kuma ayan alqur'ani sai don ka samu wani hadisi sai ya nuna cewa in kana ci ka ci gaba kaga akwai shakka a cikin sa kin to idan yana da in za a iya masa wata fassara sai a mar fassara fassaran shine a dauke shi a matsayin kiran sallan farko da kiran sallah na biyu shikenan ka hada hadisan gaba daya kuma idan ka yaka ka fita daga shakka kai azumin ka da baka kokuntun so ba ma ba da fatawan cewa mutum ya ci gaba da cin abinci idan alfijir ya fito ko da ya fara ya dakatar kawai domin ya yi azumi mara shakka wancan hadisin malamai sun yi fassara a kansa shi yasa ba a yi aiki da zahirinsa ba ka dole ka tafi na masu cin hadisi da malamai fiku ba za ka ji an ce maka in kana cin abinci ka ci gaba da abincin ka sai dai mai sharhin wannan hadisi to wannan shi ke nuna kenan a dakatar da shi din cikin shi ya fita daga shakka kuma shi ne yake da goyon bayan ayar alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yana ba da gaf tsakaninsa da sahur da sahur din tsakanin sahur dinsa da kiran sallan karshe yana ba da gurgurdan yadda za a karanta aya 50 wasu malamai suka ce minti 15 to me yasa yake ba da tazarar minti 15 saboda kar ya je yana cin abinci ya fada lokacin da alfijir ya fito to kaga sai kai koyi da manzala ta sama kai wannan taka da zani amma wasu za ka ga ba ta ma fara sahur din sai alfijir ya fitar fitowa ya fito su ci gaba da cin abincin su don za su tabbaka wata sunna a fahimta to ya kamata wasu ya zama yana da ihtiyati a addinin sa shine gudun shakka na'am
yace da zan wuce akwai masu saukan alqur'ani a jureciya amma kama ganin imamu shafi yana saukar cikin kamin da aka ruwaito akwai ma daga cikin sabbai mai yikiri da qur'ani da badiya yana karanta shi yayin yikirinsa da adire guda daya a cikin raka'a daya yake so ya za a hada wannan da hadisin da manzala ta kuma yake cewa wanda ya karanta alqur'ani kafa da kwana uku bai zai fahimce shi ba inda za a hada shi shine wancan karatu ne na neman lada wannan kuma yana gaya maka in dai kana son ka karanta karatu na fahimta ko wace aya ka tsaya ka fahimce ta to kar ka karanta kafa da kwana uku amma in zaka karanta ne kowane harafi lada goma kowane harafi lada goma wannan zaka iya karanta shi kasa da kwana ɗaya ma kuma za a baka wannan ladan domin wannan magabata suna yin wannan abu suna karanta Qur'ani musamman a Ramadana suna karanta shi wani ayini ya sauke da daddare ma ya sake saukewa to kare kenan wancan hadisin cewa aka yi lam tafqahu ko lam ta'qilu hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As cewa aka yi ba za ka fahimta ba to kaga mai neman ya karanta don ya fahimta to kaga wannan yana buƙatan a hankali ko shi aya dan tsaya ya nitsu ya fahimta wannan ma ka to wannan a kasa da kwana uku bai zai yi amma wanda dama riga ya fahimta irin su Imam Shafi su sabbai suna karantawa kawai don samun lada ko kuma wanda dama shi bai ma san fassarar ba ma yanzu misali mutum ya dace Qur'ani bai san fassarar ko harafi ɗaya ba a cikin Al-Qur'ani in ya karanta zai samu lada ko bai samu ba kowane harafi ɗaya za a baki lada goma kamar garbin da zai haddace Qur'ani bai san fassara ba kowane harafi ɗaya lada goma to sai kace sai ya fahimce shi da zai fahimta ko kace kada karanta kasa da kwana uku saboda ya fahimta ai ko kasa da shekara uku ne ma ba zai fahimta ba sai ya je makaranta to kaga wannan qira'atu tadabburin wa tafakkurin karatun neman fahimta daban wannan a matsayin ka na dalibin ilimi ka karanta don ka gane wannan kasa da kwana uku ba za ka fahimci Qur'ani amma ka karanta don ka samu lada ko a sallah ko a wajen sallah wannan kuma a rana ɗaya za ka iya yi kuma an samu sahabbai sun yi magabata da yawa sun yi wannan shine yadda za a hada hadisan guda biyu na'am
kafara miran a ajin na'am yana magana mutumin da shi yana da laluran da zai azumi ba amma sau hukuncin ya ciyar ila ya tsufa ne ko kuma ya donar shi lafiyan da baya warkewa to ya zai ciyarwan ya zai muzunnabi nawa zai bayar muzunnabi ɗaya ne zai bayar wannan muzunnabi ba ɗaya ne ya ishi ya ci da rana ya ci da daddare in yi haka shi kenan ya bayar a maimakon kowane azumi muzu ɗaya sai tambayansa ta biyu mene wata biyu wanda misali ya shiga Ramadana ya fara azumi sai ya rasu sai bai karisa ba sai rage masa misali a ce ya yi azumi 20 sai ya rasu ko? Ok so mutumin to wannan kuma shi ne mutumin da ake bin bakin azumi kawai a dunkure mutumin da ake bin bakin azumi wata Ramadana ya rasu bai biya ba yan uwansa za su biya dole ne yan uwansa su biya masa ko ba dole ba ne ba dole ne yan uwansa su biya masa ba amma ana son su biya masa mustahabi saboda hadisi Abdullahi bin Umar man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu duk wanda ya rasu ana bin sa azumi yan uwansa su biya masa mustahabi ne bai zama wajibi a kansu ba saboda shi ne ya sha azumi idan ba sakaciya cikin al'amarinsa dama bai zama dole ba kamar rashin lafiyan ya yi ta yi har zuwa lokacin da zai rasu har yi rasu bai da lokacin da zai biya kaga Allah ba zai tambaye shi azumin ba in an raba masa kuma za a ba shi ladan wannan azumi in kuma ya yi sakaci ya ki ya biya ya yi sakaci to kaga wannan ya yi laifi ne in sun masa azumin nan sun taimake shi ne kamar su biya masa bashin sa ne bashin da ake binsa kaga sun taimaka masa ne to wannan ababin mustahabi ne za a yi za su biya masa amma mutumin da ya azumi 20 bai da lafiya amma yana azumi sai ya rasu bai azumi sai da suka cin kwana 10 a yi sallah amma ya yi 20 na baya da wannan kwana 10 ba magana a biya masa shi ma wasu suna tambaya a kai amma kuma ba mu hajjin tambaya don dama bai rayu ba ma a lokacin ballanta nasu zama bashi a kansa saboda haka wanda bai rayu a cikinsu ba ai ba su zama dole a kansa ba dama ballanta na a biya masa amma wanda ya sha yana raye saboda rashin lafiya shi ne ake so ƴan uwansa su biya masa. Barin ba ka fito. A ina gama. Okay to. Wanda yake tunatar da mu akan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin watan Ramadan a gaskiya muna matukar farin ciki muna kuma godiya da wannan tunatarwa da malam yayi muna addu'a Allah ya saka mishi da alheri ba tunatar wanda yayi kawai ba
kada ya zamana cewa mun tashi mun bar tunatarwan anan. Addu abin da ya tunatar koda guda ɗaya ne ka dauka ka tafi da shi. Wanda yake a cikin abin da ya tunatar da mu na dauki guda ɗaya wanda da shi yake mun nauyi. Wanda yake idan zan maka alheri ina duba abin da zan iya bakan. Wani lokaci sai in kalle shi in ga yayi kadan a ce in baka. To amma a karatun da yayi sai nuna da cewa a'a karka ji nauyin kankantan abin da zaka bada koda kwayan dabino ne. To ina so in amfani da wannan dama in jawo hankalin ƴan uwa a wannan azumi da zamu shiga. Akwai kalubale da yawa, akwai challenges na rayuwa da yawa. To kar mu ji nauyin taimaka ma makwabtan mu waɗanda suke da bukata. Koda mu dunnabin ne zaka taimaka ma mutum, kar ka ji nauyin shi, ka taimaka bi sabilillahi. Muna addu'a yadda mallam ya zo lafiya, Allah ya mai da shi lafiya. Kuma muna addu'a Allah ya sa muna daga cikin bayinsa da zamu azumci wannan wata na Ramadan, kuma ya sa muna daga cikin waɗanda yake musu rahama, yake musu gafara a cikin wannan wata. Abubuwa da kuma suke faruwa a jahanmu da ƙasarmu gabaki ɗaya, muna addu'a muna ce ma Allah mun tuba, Allah ya yafe mana, kuma Allah ya kawo mana sauki da mafita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai mun afuwa, cikin bayanin da ne na waɗanda muke tare da su akwai mataimakin chairman na men committee a wannan masallaci yana zaune. Shi dan ya mantar da ni ban kula ba sai yanzu aka tunatar da shi. Shine IG gashi nan kusa da ni. Ai hakuri, Allah ya yi ba afuwa. Insha Allah secretary. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجرما أمتي متين شامن يا إيجا دمو إبراهيم بابن ليمان بروفيسور أحمد جعفر عبد الملك حاكم كاو كما تنكم يتمون مصلاتي Alhaji Ibrahim Muhammad Magaji, ƴan kwamitin da'awa, ƴan uwa masu albarka, a madadin chairman na kwamitin wannan masallaci mai girma ma dakin zazzau Mallam Murai Jafaru, wanda yanzu haka yana Saudi Arabia wurin umra, a madadinsa ina so in yi mallam godiya, Allah ya saka masa da alheri. Na san gwagwarmaya da aka yi kafin a samu mallam ya zo ke samu damar zuwa gabatar da wannan wa'azi. Na san babban liman zai ɗauki kamar wata shida muna kaiwa muna komowa. Ya yaushe mallam zai zo? Sai ce mallam ya bada hakuri, a yi hakuri sai lokaci kaza. To har Allah ya kawo lokacin da mallam zai zo, ya sanar da mu cewa to alhamdulillahi mallam ya karɓi gayyata har ya sa rana. Duk da ma zuwan da mallam ya yi, mallam yanzu haka yana da uzuri. Ina ji ko a Bauchi ne ko Gombe. Bauchi, Gombe ko? Bauchi. Yana ɗauran aure gobe a Bauchi. Amma saboda muhimmancin wannan karatu ya yanke Bauchi ya zo. Dama tsarin karatunmu mukan yi na maza tsakanin magariba da ishara na Juma'a, ran Asabar da safe mu yi na mata. To sai yasa a yau saboda wannan ɗauran aure ya zo shi a Bauchi, muka haɗa na maza da na mata gaba ɗaya a wannan dare. To muna addu'a Allah ya saka mallam da alheri. Allah ya nauye mizaninsa. Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Zuriyarsa Allah ya musu albarka. Muna tawassuli da wannan zama da muka yi. Muna addu'ar Allah ya sa wannan wa'azi da ya yi ya zama masa sadaqatul jariya. Mu kuma Allah ya sa muna cikin wa'anda za mu azumci wannan wata. Kuma banda azumtarsa ma Allah ya sa muna cikin intatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka sakatare da alkhairi. Akwai wani kalma da Hakimi ya amfani da shi. Ina fatan dukkan wanda ke nan yayi kokari shi ma ya ji aransa akwai wani abu guda daya muhimmi da ya rike. dangane da wannan karatu da malamin musamman da yayin maganan jin nauyin ba da kyauta ga wanda zai ba wannan abu ne mai girma kuma abu ne abun fahimta ga dan adam yayin tunani wajen yi ma dan uwansa alkhairi to ka duba cikin karatukan da malamin kusan awa daya da wani abu kai ma ka samu wani abu muhimmi ka riki ka je ka dabbaka shi sai ga dan wani lokaci ka dan mu samu gyaruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara fahimta Allah ya sa albarka a ciki zamu kira babban liman ya yi jawabi dan ta'alikin da zai yi da kuma sauran bayanai wanda shi ya san abubuwan da zai faɗa dangane da zuwan malam yanda ya taho jiya tun daga jiya a jiya ya taso daga Adamawa ya sauka Abuja sannan biyo jirgi ya zo Kaduna ya karatu wannan ba karamin dogon tafiya ne ba wanda ya san Adamawa to akai wannan al'amarin a jiya wannan ba karamin alkhairi ne malam ya debo ya zo zai kuma tafi da shi ba Allah ya samu dace akramakallah
أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ai hakuri saboda yanayin lokaci ba sai naji sai na bi jerin suna na manyan baki da muke tare da su anan ba wato da farko dai Larabawa suna da wani karin magana wasu kan ce la karamatu lin nabiyyin fil madina Bahaushe da ya tashi nashi sai ya fassara da cewa ido wa karena wannan safar ne kullun to gaskiyar magana mu ba mu saba ganin malam ba saboda mu ba mu iya raina shi ba wato zakin shi muke ji kamar gobe din nan kare wuce bauci mu saki rike shi kamar saki jikin ka kai zaman ka anan kawai mu ba za mu raina ka irin yadda mutanen Yola suka raina ka ba saboda su saba ganin ka akwai bare bare anan wurin iya gidan Filani ba damuwa sakatare kila ya sha'afa ne wato akalla a yau daga lokacin da muka jefa fatsa muna neman mu farauto malam an shekara biyu ko akar makallau haka ne ko to amma kuma gaskiyar magana a duk kusan in ce a duk manyan malaman da muka gayyato su suka zo wurin nan malam ya nuna man wata dabi'a guda ɗaya wanda duk ya sha bamban da sauran ba za ce ya kera su ko ya ɗara su ba don kar su ji wani abarin su amma wato lokacin da ya tabbatar da abin nan yanke man hukunci kuma ya tsaye da lokacin falhasil duk lokacin da shi yake tambaya na ma tafiyar kuma kai ka ce shi ne yake zakin ya zo mana ba mu muke ɗokin ya zo mana ba domin shi ya manye shi zai zo nan turanen Laraba haka ne ko akar makallan turanen Laraba ce zai zo nan ce a yi hakuri malam yi wasu abubuwan ka zo mana ran Alhamis domin program zai fara ran Alhamis ne kuma ya abin ya zo kure mashi da kamar karatun ba zai yiwu ba in aka ce za a yi tsakanin magariba da isha sai dai a ko tsakanin azhar da al'asar ko tsakanin azhar da tsakanin al'asar da magariban kai domin iya riskan abin da zai riska na ɗauran auren ɗan wajen amininsa da ke Bauchi amma saboda muhimmancin da ya ɗauka na wannan karatun ya haƙura ya kwana a nan goben ya je Allah ya ba shi ikon halarta ya shaida wancan ɗaura aure a cikin karatun da malam ya yi na ɗauki abubuwa da yawa amma wanda zan taliki a kai guda ɗaya ne shi ne faɗin da ya yi akan cewa abin da ya zo ya faɗa din nan ba wani sabon abu da zai faɗa ya tabbas malam ba wani abu da ka faɗa sabo amma sai dai fitowar shi da ya daga bakin ka shine sabo gaskiya mun ji sabon abu saboda daga bakin ka muka ji ya fito kuma ka ce da azumi mutum zai iya ɗaukan karatu ta hanyoyi daban-daban zai ga malamin da ba shi kusa da shi zai iya kasance yana jin karatun shi ta kwalba to mu yau gashi Allah ya ba mu kai ba ta kwalba ba zahiran to kuma a lokacin da na dade ina ganin karatunka ina jin karatun gona tare da kai nidima ta kwalba na rasa gane sirrin da kake da shi domin a majalisin da ake nunawa ta Sunna TV su Manara su alene duka da ake nunawa ana karatu da Africa TV duka da ake nuna karatunka yadda nike ganin yadda kake karatun da waɗanda suke zaman karatun suke abin nan da yake ni a takwalba ne nike ganin ka a lokacin to amma yanzu gashi na ganka zahiri na ga sirrin domin na kasa tantancewa shin a wannan zama da muke yi muna majalisi ne na Imam Malik koko muna majalisi ne na Ibn Rajab Al-Hanbali koko a muna zaune ne a gaban Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi to wajen majalisin da muka zauna gashi nan dai kashi 90 cikin 100 duka matasa ne wannan suke masu jini a jika masu karsashi da kuzari amma kai ka ce mallam ya bi kowanne ɗaya daga cikin su ne ya dora mishi tsuntsu yace kar kai motsi din kan tsuntsun nan ya tashi ai wannan sai majalisin Imam Malik ake samun irin wannan to ba wani abu bane ni a fahimta ta ya kawo haka illa jika da mallam yayi da koshi da mallam yayi kuma sannan ya amfuti shumfawe amayar mana a yanzu to amma bin girman Allah ya ku ƴan uwana da muke cikin wannan masallaci muka saurari wannan karatu mu taimaki mallam shi yayi karatu ne zai tafi kuma abin shi gobe ba mutane shi a Kaduna amma mu taimake shi kila za ku yi mamaki ku ce za a yi ce mallam wanda yake shi ne mai bada karatu sannan kuma a taimake shi abubuwan da ya karantar a wannan wuri da irin mas'aloli da warware kulle-kullen da ke cikinsu da sarƙaƙen da ke cikinsu a cikin kwanciyar hankali a tsanaki a kuma ilmance a warkan ya ba mu domin wannan wata na Ramadan da zai shigo in Allah ya kai mu banda asabar na gobe asabar na sama ko Lahadi wanda ke bayan asabar din insha Allah za mu shiga cikin Ramadan to mu taimaki mallam ko ba mu aikata duk abubuwan da mallam ya karanta mana na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar sa cikin Ramadan ba mu dibi abin da zamu koyi da manzon Allah wanda mallam ya koyar da mu in muka yi haka in Allah da mallam ya samu sadakatin jariya ya kuma samu kamashi kuma na tabbatar da cewa don haka ne don kwadayin haka ne mallam ya yanki duk abin da yake gaban shi a can ya kuma jefa kan shi da rayuwarsa cikin sirkaƙiya da kuma barazana irin ma na rayuwa na yau ya taso ya zo nan wurin kuma zai saki tunkaran wani ya koma in muka haka na ai mun taimaki mallam to Allah shi ba mu ikon aiki da abin da mallam ya karantar da mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma mallam albarka a rayuwarsa da iliminsa kuma na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya nauyaye mizaninsa shugabannin kwamitin wannan masallaci waɗanda ba rani ba damina kullum a tsaye suke na duk abin da muka sawo a gaba muna nema na abin da zai kawo aikace-aikacen da muke na da'awa a wannan masallaci don su ba mu gudunmuwan da za mu samu a aiwatar kuma a aiwatar da shi din cikin nasara ya ishe ku aya dattijan nan shi ne mataimakin shugaban kwamiti gaba ɗaya tun kafin mallam ya zo muke tare da shi duk da irin gudunmuwa da suka yi ta bamu kafin a kawo lokacin da mallam zai zo har ya zo mallam ya zo na tsare-tsare da sauran abu ya zauna ne na jiran mallam ya shigo ko da mallam ya zo ni na fita karfa ku ɗauka na fita wai na jima bin an fita da ni ne amma shi yana zaune gashi nan kuma za a tashi a addu'a tare da shi yalla mai mai girman hakimin kawo wannan masallaci na cikin gundumar sa ne ya zo ya tafi ya dawo ya tafi gashi ya saki dawowa duk a yau din nan sau uku gashi nan ya zauna ya jira zuwan mallam ya zo gashi nan an zauna an yi tare da shi wannan ba abin da za mu ce sai musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi irin gudunmuwa da kuma haɗin kai da suke bamu na aikace-aikacen da Allah ya ɗora mana na karantarwa da da'awa da kuma kula da wannan masallaci. Wannan Allah ne ya dora mana, kuma su ma Allah ya dora musu. Duk cikan mu Allah shi ba mu lada. Mai girma madakin Zazzau wanda shine shugaba gaba daya, ya wakilta wannan aiki akan mataimakin shi da kuma shi kanshi kirjin buki Alhaji Mahmud Tauhid, wanda yayi da jikin shi yayi da jakan shi shi ma din haka nan ya tsaya shi tunda yazo ma bai irin na mai girma hakimi ba, bai ma tafi din ba, yazo ya zauna ne anan, bai bar nan ba sai bayan la'asar, kuma kafin magariba yazo ya dawo. Duk Allah ya saka da alkhairi abokan aiki na a kun cikin kwamitin da'awa, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai yan uwa al'umman wannan masallaci wadanda yake kullun ba da gudun masu ke ga Alhaji Biliyana. Alhaji Biliya shine mai daukar nauyin duruwan da muke sha jika mana hanta lokacin da muke karatu. Allah ya sa ni zani, Allah ya sanya nashi ya jika nashi hanta din. Ga mai girma hunkuyi kudan, akwai sauran dai wadanda suke ba da gudunmuwa a cikin mutanen wannan masallaci. To alhamdulillah, Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Na san dai a yanzu na kwaci kaina daga bakin Salmanu, wanda yake a kullun yana maganin cewa shi yana so ya ga an dauko wato wani ubangidan shi Bafulatani ya zo yayi karatu a nan wurin. Shiko lambar hankalin ka ya kwanta, Allah samu dace. Ina roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala duk waɗanda muka haɗu a nan wurin, Allah shi rubuta mana abinda ya alkawarta na waɗanda suka taru a wani wuri suna karatu suna darasin ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala na lada. Kuma waɗanda suka zo din nan takun da suka yi, Allah ya rubuta musu lada tun daga inda suka zo har zuwan su nan, kuma ya rubuta musu lada har komawa. Allah ya sa abin da aka karanta da mu ya amfane mu. Muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya maimaita mana. Ina fatan kada wannan ya kasance na farko na ƙarshe zumunta tsakanin Sheikh Abubakar Muhtar Yola da kuma wannan masallaci na tunawa da marigayi a Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah ya sa abin ya dore ya zamana wannan shine na farko, wasu kuma za su biyo bayan sa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai bayani da ɗaya daga cikin masu daukan wannan abin nan din yayi na cewa wannan karatu da malam yayi da sauran makarantukan da yayi a nan Kaduna zai bada namba waɗanda suke so su samu audio. Okay, ya ma bayar gashi nan za a karanta mutane su ji, domin albarkacin zuwan malam Kaduna din nan. Malam ya wasu ma sun samu fa'ida kamar yadda kuka gani a DITV jiya yayi majalisin malamai. Yau din nan ya zo yayi prehuduba, mutanen NTA sun zo na sun yi hira da shi, sun dauki wasu bayanai daga bakin shi. KSMC su ma sun samu, Vision su ma sun recording. Duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nauye mizanin malam ya kuma bada lada. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kamar yadda imam ya magana, ga namban wanda shi malam Muktar ya bayar, wanda da yake son karatutukan da ake yi zai ci gaba da samun su duk sanda ya na WhatsApp 0807443973 0807443973. Wannan shi za ka samu malam karatukan sai ka samu masallacin Sheikh Ja'far. Duk karatukan da yake a inda ake karatuka da suka shafi, za ka in ka shiga WhatsApp din za ka karatukan insha Allah. Duk inda ake darasi, inda DJ za a samu darasin a lokacin. Allah ya samu dace. Kuma kula muka dora mai aiki ne karfi wanta da ta.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اسمي أمل، أمل بعيد كالألم. أنا يقوم السأم حينه الحياة بلا حزن ويصيب في قلب الزمن اسمي أمل أنا اليتيمة لا أمل من الحياة سوى الهزل الجوع يسكن بيتنا والفقر يأوي حولنا وأنا أمل أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام وأنا أمل أمل بأن ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى تشفي دموع المنهكي من اليتامى البائسين وأنا أمل وأنا أمل